Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fata an tashi lafiya. Baba Yaku makerin ne tare da Muhammad Hafiz Babanne da sauran abokan aiki. Kuke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi na yau Litinin 13 ga watan Fabrairu shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kashe jama'an 'yan sanda guda 5 har da GPO a cikin su a jihar Niger. Muna kuma dauke da shirin zauren matasa da Nasira da Mu'ali Kai zai gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Najeriya da Babangida Kibirin zai kawo muku. Amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Rundunar sojin Amurka ta sanar jiya Lahadi cewa an kashe mayakan kungiyar Al-Shabaab 12 wani sabon hari ta sama da aka kai a tsakiyar kasar Somalia. Rundunar sojin Amurka a Afirka da aka fi sani da AFRICOM ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa harin na kare kai ne na haɗin gwiwa ya afku ne a ranar 10 ga watan Fabrairun da ta wuce bisa buƙatar gwamnatin tarayyar Somalia. A cewar sanarwar, harin ya faru ne a wani yanki mai nisan kilomita 45 kudu maso yammacin garin Hobyo mai tashar ruwa a tekun Indiya mai tazarar kilomita 472 arewa maso gabashin Mogadishu. Rundunar AFRICOM dai bata fayyace wurin ba, amma kafofin yaɗa labaran gwamnatin Somalia sun rawaito cewa lamarin ya faru ne a Donlaye kusa da garin Amara na jihar Galmudug. Gwamnatin Somalia ta ce an kashe 'yan ta'adda 117 a harin na ranar Juma'a da ta gabata. Kasar Turkiya tana neman 'yan kwangila 134 da wasu da ake zargin su da yin gine-gine ba bisa ka'ida ba, duk da cewa masu aikin ceto sun kwaso gawarwaki daga gine-ginen da suka ruguje bayan girgizar ƙasa guda 2 a makon da ya gabata da ya sanadin kashe mutane sama da 33,000 tare da raunata wasu 92,000. Ministan Shari'ar Turkiya Bekir Bazdag ya lashe takobin hukunta duk wanda ya haddasa ruguje dubban gine-gine yayin da girgizar ƙasa ta ranar Litinin din da ta gabata ta yi barna a yankunan kudu maso gabashin Turkiya da arewacin Siriya. Ya ce an kama mutane 3 da suke jiran shari'a zuwa jiya, an tsare mutane 7 da kuma hana wasu 7 fita daga kasar. Ko a lokacin da hukumomi ke tantance dalilin da ya sa gine-ginen suka ruguje, dubban ma'aikata masu aikin ceto da suka shafe lokaci mai tsawo suna ci gaba da neman waɗanda suka tsira da rayukansu, kuma ana samun wasu tsirarin mutane a raye. An yi amfani da kyamarori masu ganin ƙarƙashin ƙasa yayin da masu aikin ceto suka buƙaci a yi shiru domin su je duk wasu muryoyin waɗanda suka makale. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa jiya Lahadi cewa a cikin makonni 2 da suka gabata mai yiwuwa ne Rasha ta fuskanci asarar rayuka mafi yawa tun makon farko da ta mamaye Ukraine kusan shekara guda da ta wuce. Bayanan ma'aikatar ya dogara ne bisa bayanan Ukraine cewa Rasha ta yi asarar rayuka 824 a rana a cikin makon da ya gabata, fiye da sau huɗu a matsakaicin rahoton da aka bayar a watan Yuni zuwa Yuli. Ma'aikatar ta ce ƙididdigar da ta dogara ne a kai mai yiwuwa adadin daidai ne, bayanan Ukraine. Ma'aikatar ta ce ƙaruwar waɗanda suka mutu a Rasha watakila saboda wasu dalilai da yawa da suka haɗa da rashin sojoji da aka horar, shiryawa da kayayyaki a fagen daga. Sabbin bayanan leƙen asiri na Burtaniya wanda aka wallafa a shafin Twitter ya kuma ce Ukraine na ci gaba da fuskantar matsin lamba. Yayin jawabinsa na bidiyo na daren jiya Lahadi, shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya bada ƙoƙarin da ma'aikata ke yi na maido da na'urorin samar da wutar lantarki da jiragen yaƙi marasa matuƙa da makamai masu linzami na Rasha suka kai wa hare-hare a ranar Juma'a.
An ji ba kaɗan, Baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, rahotanni daga jihar Niger, Najeriya da cewa wasu 'yan bindiga sun kashe jami'an 'yan sanda su 5 ciki har da mai mukamin DPO. da dai Mustafa Nasiru Batsari daga birnin Mina da ƙarin bayani. Wasu ƴan bindiga sun hallaka jami'an tsaro na ƴan sanda guda biyar a ciki har da mai mukamin DPO a jihar Niger Nigeria. Bayanai dai sun nuna cewa lamarin ya faru ne a yankin Kafin Koro dake karamar hukumar Fayoko, inda rahotanni suka tabbatar da cewa ƴan bindigar sun yi awan gaba da shi wannan babban DPO na karamar hukumar ta Fayoko, a lokacin da su waɗannan ƴan bindiga suke kokarin wucewa da wasu shanu da ake kyautata zaton na sata ne, amma kuma daga bisani sai suka hallaka waɗannan ƴan sandan suka kuma jefar da gawarwakin su, kamar yadda wannan mazaunin yankin da ya buƙaci a saka sunansa ya yi ƙarin bayani.
To yanzu dai muka samu labarin tazun cewa dukiyo an kashe shi, amma an ma ɗauke shi ne gaba ɗaya aka wuce da shi daga baya aka zaho gaggawan, kuma ba shi kaɗai ba ne, yana da yaran shi guda uku suna tare da shi. Yaran duk an kashe su, kuma an gaggawan yaran jiya sai yau aka gaggawan dukiyo, an bi sassare shi an kwakwale yaran da wasu abubuwa dai, amma yanzu dai ga dai an sa dai daga can ma an ɗauko gawan an kawo nan Faiku zai bi nan abin bakin ciki ma inda ka san. An ɗauko gawan wani barawo haka ka ɗauko shi a cikin a kurukura a kwana a kurukura ma da ganye aka zuwa baya.
So waye suka kashe shi to?
Su ƴan bandit sun zo ne da shanaye da yawa da mutane da suka sace. So hanyar suna da labi ne wuraren can kwakuti za su wuce ta kafi shi su shiga ta Kaduna.
To a wani bayani da rundunar ƴan sanda ta jihar Niger ta aika wa manema labarai mai ɗauke da sanya hannun kakakin ƴan sandan DSP Wasiu Abiodun ta tabbatar da aukuwar lamarin. Sanarwar ta kara da cewa kwamishinan ƴan sanda na jihar Niger CP Ogundele Ayodeji ya jagoranci wata tawaga ta jami'an tsaro na musamman zuwa wannan yanki. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce bata gama samun cikakken bayani ba akan lamarin, inji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Motene.
Magana gwamna yana magana da jami'an tsaro ya gama abin da kuke za mu kusa mu ba.
Amma dai kawo yanzu ba ku da wani bayani ke nan.
Eh, ba wani cikakken bayani, ka san ba za ba da bayani rabi da rabi ba.
Amma gaba ɗaya yanzu mene ne za ku ce ma jama'a game da sha'anin tsaron nan ganin ga abubuwa da sai ƙara tabbatarwa?
A bai ƙara tabbatarwa ba. Abin da gani ya faru har cikin abubuwa da yawa ne da jama'a sun ce karewa ba don haka kuma kila da abin ya wuce haka. Wannan sun biyo shanu ne kuma ana nana biye da su.
Eh, to amma ka san ko ƴan sa makonni biyu da suka wuce yankin nan na Kafin Koro an kashe wani babban bishop, ko yanzu me kuke yi akan wannan yanki?
Eh, kamar da muka bari gwamnati ta tabbatar cewa zaɓe za a yi shi lafiya ba tare da wani abin da kuma duk matakan da ya kamata za a ɗauka mai girma suna ya ba da awayar nan tsararci.
Wannan hari ga jami'an ƴan sandan da yi na ƙara jefa jama'a cikin zama irin na zulumi a daidai wannan lokaci da ake dab da gudanar da babban zaɓe a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Abai da Mustapha Nasiru Batsari. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga baban daga cigaban labaran duniya.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce shugaba Joe Biden ya ba da umarnin jiragen yakin Amurka su harbo wani abu da ba a tantance ba a kan tafkin Huron jiya Lahadi. Sanyin safiyar jiya Lahadi, jami'an kasashen Amurka da Canada sun hana zirga-zirga a sararin samaniya a kan tafkin wanda ke kan iyakokin kasashen biyu, yayin da aka aike da jiragen soji domin gano abin. Ma'aikatar Pentagon ta ce an yi imanin cewa abu ɗaya ne da aka gano a Montana a ranar Asabar. Wannan dai shi ne abu na hudu da aka harbo a wannan watan. Ɗan majalisar wakilan Amurka Elisa Slotkin, wacce ke wakiltar gunduma a jihar Michigan da ke kusa da inda lamarin ya faru, ta wallafa a shafinta na Twitter cewa matukan jirgin saman Amurka da masu tsaron gaba sun harbo abin. Slotkin ta wallafa a shafinta na Twitter cewa ma'aikatar tsaro ta tuntuɓe ta game da cigaban. Jela da Amurka ta yi kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya kada ƙuri'a cikin gaggawa don ba da izinin isar da kayayyakin agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya zuwa yankin da 'yan tawaye ke rike da shi a arewa maso yammacin Siriya ta hanyar ƙarin tsallaka kan iyaka daga Turkiyya bayan wata mummunar girgizar ƙasa a makon da ya gabata. Tun a shekarar 2014 Majalisar Dinkin Duniya ta iya kai kayan agaji ga miliyoyin mutane da suke cikin bukata a yankin arewa maso yammacin kasar Siriya da yaki ya daidaita ta hanyar Turkiya a ƙarƙashin amincewar kwamitin sulhu. A yanzu haka kowace sa'a tana da muhimmanci. Linda Thomas Greenfield, jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya, ta faɗa a cikin wata sanarwa da kamfanin dillancin labarai na Reuters. Mutane da abin ya shafa suna dogara da mu, ta ce ba za mu iya kyale su ba, dole ne mu kada ƙuri'a cikin gaggawa kan wani kuduri na yin biyayya ga kiran Majalisar Dinkin Duniya da ba da izinin ƙarin shiga ta kan iyaka don isar da kayan agajin jin ƙai. Lokaci ya yi don mahanzarta da gaggawa da manufa.
A gaida Baban Lai da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan.
Mana jamban ke mahadaja Alhaji Umaru Aika.
To madalla yanzu kuma ga Nasura da Ma'ali Kaya da shirinmu na gaba.
Zauren matasa.
Masu raro barkanmu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ke taɓo abubuwan da ke ciwo matasan tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin zai kawo babin ƙarshe da tattaunawa da matasa kan hanyoyin bakin zare na magance ƙalubalen tsaro a wasu sassa na jihar Sokoto, arewa maso yammacin Najeriya, musamman ma ƙaramar hukumar Isa da sabon birni, inda wasu matasa da suka bauɗe kan haddasa cikas ga salama. Hakanan matasan sun taɓo buƙatar matasa su yi lumana a lokacin zaɓe, kazalika da buƙatar ba wa matasan dama su gwada gwanintarsu a muƙaman siyasa. Matasan sun haɗa da activist Hassan Binanci, Musa Yahaya Muhammad, Comrade Umar Bello Da'in, Ummul Khair Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Asada, Aliyu Haidar Dingadi, Bilyaminu Umar Nakasari, Aminu Al-Husaini Amanawa, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. Matasa ku biyo ni mu shiga zaura.
Koyon gyaran mashin shi dai ya ce can yana zuwa can ba daɗewa ba ya kai yana zuwa yana iya sati biyu ya zo ba. To ƙarama ɗaya da muka kai shi wurin gyaran manyan motoci shi ya dage saboda kullum baban shi ke ɗauka shi da mashin ya kai shi. In marece ya yi baban shi in ya dawo kasuwa ya biyo ya ɗauko shi su yi gida. Amma su waɗanda saura sun koma cikin bangar siyasa kuma cikin muka ɗauko shi muka taimaka musu saboda mu jayar da suwa. Su dogara da kansu saboda idan suna dogara da kansu ta'addanci zai kauce daga idanun shi.
Haka ne, Comrade Umar Bello Da'in.
Assalamu alaikum. Wato a gaskiya ni akwai abubuwa guda biyu da na ganin su a mahita wanda kuma tun asalin harko ya kamata a ce an kula su. Ban mancewa tun lokacin da ina ƙarami ƙwarai ko firamare ban gama ba. Hulla wa ga ina dogon hulla abokina. Tun baba na gani da sai ya ce wai ina ka zo da hullaga yace ni sai ya bincika yace ka in ko maganin ka in dai ba ni so ma abu ba to ka in sai ganin karshiya yace kai har bayan an aka yi wani lokaci yana kullu abin da zai ce min wane rabbi niki ban taba ya rige ma an ga ce baba na ba uba na nissawa wane ya abu kaza kawa Allah ka kai ni haka nan ni ko wannan abin yayi tasiri ga ni kullum ina kokarin nake wannan yace kai har yanzu bayan da ni dan kai ni dan girma haka yau ni sallan mangare ba ba gida ba sai ya kira ni yace kana ina in ce ni ina wuri kaza ba yadda za a yi to akwai wannan kulawa da iyaye ya kamata a ce sun ga ba yan tun karin harko da bawa uban ɗiyan muhimmanci nuna muhimmancin su da ba su kulawa da ya kamata sannan kuma akwai wani abin da aka cewa an bar jaki ana bugun teki akwai matsalar yau in ka ji an tashi ana kuruwa ilimi rashin ilimi ka kawo abu kaza ko jawo kaza rashin ilimi wato babban matsalar da muka samu mun baro asalin ilimin namu wanda muke da shi in musulmi haki in kristiyan haki mun saki karantarwa ta addinin mu gabaki ɗaya mu wanda alhamdulillah mutum kana amfani da wannan karantarwa ta addini to insha Allah wannan abin zai taimaka kwarai wurin ganin cewa an samu saukin al'amarin da ake ciki domin babu addinin da ya yarda a rubda jinin kowa in musulmi haki in kirista haki kowane iri haki addinin kawai baka dama ka zo da jinin kowa ba to wannan ya muka riko da shi to babban matsalar da aka samu ba wai ina cewa wannan ilimi da muke ciki na zamani yana da abin amma dai wancan a haɗa su su biyu din a ba wancan muhimmanci fiye da wanda aka ba wanga muhimmanci to wannan abin zai kawo matsala domin mafi yawan wayanda suke daure ma wannan ta'addancin gindi sun mance da ilimin su sun mance da gogen su duka duniya ta so a kallo ya za su yi su ji daɗi nan duniya da sauransu to inda kana tunawa da gogen ka kai ka san ba ka daure ma a wani gindi ya tafi ya kashi wani don ka san cewa gobe in ka zo zaka samu sakamako wurin Allah. To amma matsalar da aka samu yau dai kawai ma ga duniya ma a kallo da sauran a kyale-kyalenta da sauransu, wannan shi a babban matsala. Don haka wayannan ma abubuwan guda biyu da gani na su ne mafita mai riko da iliminmu na addini, sannan mu hagwama ya shiga wannan na zamani da mafi ciki da kuma tarbiyya ta iyaye tun daga farko. Wannan in aka biya su insha Allah ina tunanin za a iya samun zaman lahiya da kuma ci gaban wannan kasar samu. Allah ya taimake mu gaba ɗaya.
To ina Musa Yahaya Muhammad.
Na'am. Musa Yahaya Muhammad ne sunana.
Ina muna dinka Musa ka da mana sharhin ka na karshe wa babban Zaura.
Sharhi na karshe shine mu matasa ba abin da ya kamata mu yi face mu yi biyayya ga iyaye, mu yi biyayya ga shugabannin mu, mu tashi tsaye mu je makaranta. Wanda yake su kuma iyaye da shugabanni haƙƙi ne ya rataya a kansu su tarbiyyantar da matasan nan tun muna ƴan ƙanana a tarbiyyantar da mu. Su za su ɗora mu a kan hanya nagartacciya, su ne za su ɗora mu a kan hanyar da za mu gyara godanmu. Saboda shi matashi ko yaushe yana cikin ƙurciya, abu biyu ne yake haɗuwa da shi: ga ƙurciya ga rashin ilimi, ko kuma ga ƙurciya ga ilimi. To idan aka samu ilimi ya yawaita da tarbiyya a ciki, to sai matashi ya zama productive, ma'ana sai ya kasance mai amfani wa kanshi da kuma al'umma da ma ƙasa baki ɗaya. To saboda haka ni a wannan ɓangaren nake kira ga gwamnati da iyaye, aikinsu ne, wajibi ne gare su su tarbiyyantar da matasa domin su zama nagari. Assalamu alaikum.
Alaikum assalam. Muna jin activist Hassan Binanti ne dama shi buɗe mana, to zai rufe mana da bayanai.
So masha Allah, abubuwa guda uku suna nake neman aure da su akan ɗan uwana matasa. Na farko shine mu kalli yadda hayaƙin siyasa ke kadawa a yankunan mu da ma Najeriya baki ɗaya. Duba da zangon zaɓe yana gab da shigowa. Na farko shine matashi ya kula da wani abu guda, duk ɗan siyasar da ya gigita ya bashi ashana domin ya ƙone kansa da iyalansa da yankinsa. To gane cewa ba su ne yake ba, ko ba al'umma ta yake su ba. Kuma duk ɗan siyasar da aka kama da irin wannan aƙida, to akwai buƙatar cewa a yi dokoki masu tsauran gaske. Doka ita ce shekaru 40 na tura shi ritayar dole, wanda zai kawo zai iya sa sauran 'yan siyasa su ɗauki darasi wajen kauce ma tura 'ya'yan mutane wajen bangar siyasa, tare da matasanmu kuma su kauce ma tallar hotunan 'yan siyasa, wanda yanzu haka wasu sun ba sa da sana'a yi, amma an ba su hotunan 'yan siyasa suna tallar wurare. Abu na ƙarshe shine iyaye su kula da 'ya'yansu. Hayaƙin siyasa ya wara kaɗawa, wanda babban haƙƙin suna, wanda Ubangiji zai tambaye su gobe ƙiyama, su kula da wannan. Shugabanninmu na siyasa kuma da na kowane ɓangare su kauce ma saka siyasa a cikin sha'ani na tsaro ko ilimi ko makamantan haka. Da fata Allah ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya da gama lafiya.
Amin summa amin. Mun gode kwarai, mu zama lafiya sai wani lokaci mun sake samun dama.
To mun gode, muna godiya.
Muna godiya matuƙa kwarai da gaske.
A nan muka kawo ƙarshen wannan zantawa da matasa na Sokoto birnin Shehu. Sai wani lokaci mun samu dama za mu sake shiga Sokoto da wata zantawa. Godiya ga matasan na Sokoto da ƙungiyar ma'abota kafafen labaru ta Najeriya da ta taimaka wajen haɗa shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Elmikaya da ni shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa sai wani mako. Assalamu alaikum.
Sa ga Nasiru Adamu Elmikaya. kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga Babangida da sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar Jizje. Daya daga cikin manyan labaran tana cewa majalisar tsaffin shugabanni da gwamnoni na tarayyar Najeriya sun yi kira ga babban bankin Najeriya da ta kara sabbin kudade da take bugawa ko kuma ta saki tsaffin kudaden da ta karba daga jama'a domin kawo karshen wahalun da jama'ar Najeriya ke fuskanta sakamakon matakin da babban bankin kasar CBN ta dauka na sauya fasalin wasu kudade na Najeriya a karshen wani taro da ya samu halartar gaban kasa Muhammadu Buhari da tsohon shugaban Najeriya General Yakubu Gawa da tsohon shugaban mulkin sojan Najeriya General Abdulsalam Abubakar da Dr. Goodluck Ebele Jonathan da General Olusegun Obasanjo dukkaninsu sun yi amannan cewa akwai bukatar yin sauyi a tsarin kudaden Najeriya sai dai kuma wahalun da ƴan Najeriya ke fuskanta ya fi gaban misali sai kuma jaridar Leadership daya daga cikin manyan labaranta na da saba ne dangane da sabbin ƙarerake da wasu jihohi a tarayyar Najeriya sun gwamnatin tarayya da kuma babban bankin Najeriya bayan jihohin Kaduna da Zamfara da Kogi da tun da farko su kai wannan kara da neman dakatar da sauya kudaden da kuma kara wa'adi har da gwamnatocin jihohin Kano da Ondo da jihar Niger dukkanin sun shigar da sabbin ƙarerake a gaban kotun kolin Najeriya inda suke neman a dakatar da shirin ko kuma a kara wa'adi domin kawo karshen wahalun da jama'a yanzu haka ke fuskanta sakamakon matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na sauya fasalin kudaden kasa sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaranta da cewa daruruwan yan bindiga ne da su kai hari wasu ƙauyuka da ke karamar hukumar Faikuru da Gurara suka yi sanadiyar mutuwar DPO karamar hukumar Faiku mai suna Muktari Sabiu yan bindiga sun kai hari kan jami'an yan sanda ne a lokacin da suka nemi su kai doki bayan da suka samu labarin cewa dubban yan bindiga ne ke neman kai hari a wasu ƙauyuka da ke karamar hukumomin da ke jihar Niger a lokacin dauki badadin ne da yan bindigan suka kashe wannan baturen dan sanda tare kuma da wasu yan sandan akalla guda uku matafiya dai da dama da ke kan hanyar su ta Mina zuwa Abuja ko Abuja zuwa Mina sun dakatar da tafiye-tafiyen nasu sakamakon labarin da suka samu cewa yan bindigan sun mame wannan hanya da suke kai hari a wasu kauyuka da ke karanan hukumomin na Gurara da kuma Faikuru a jihar Niger sai kuma jaridar Tribune daya daga cikin manyan labaran tana da cewa shugaban hukumar dan Najeriya INA Professor Mamuri Yakubu ya sha alwashin cewa hukumar za ta yi aiki da malaman jami'o'i domin samun nasara a zaben da za a gudanar mai zuwa sai dai kuma shugaban hukumar zaben ya bayyana cewa hukumar ba za ta yi amfani da malaman da ke marawa daya daga cikin jami'an siyasar Najeriya baya ba karshen sharhin jaridun kenan a huta lafiya
to madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
na sojin Amurka ta sanar jiya Lahadi cewa an kashe mayakan kungiyar Al-Shabaab 12 a wani sabon hari ta sama da aka kai a tsakiyar kasar Somalia. Na sojin Amurka a Afirka da aka fi sani da AFRICOM ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa harin na kare kai ne na haɗin gwiwa ya afku ne a ranar 10 ga watan Fabrairu da ta wuce bisa buƙatar gwamnatin tarayyar Somalia. A cewar sanarwar, harin ya faru ne a wani yanki mai nisan kilomita 45 kudu maso yammacin garin Hobyo mai tashar ruwa a tekun Indiya.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan hantsin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na lasariya za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya shirya ya bada umarni da ban injiniyan mu na wannan hantsin. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.